Masu saurare sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da koniya muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio kuma si. Kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma VOA Hausa.com. Jama'a assalamu alaikum barkamu da subahin ranar Alhamis 13 ga watan Agusta. Ibrahim Kalmasi Garba ne da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin kamuku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskara mu ga kanin labaran.
Ajiya Laraba ne kungiyoyi da suke gaba da juna a Sudan ta Kudu suka rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya ta ƙarshe. Shugaban Amurka ya sanya hannu kan dokar shugaban ƙasa wacce zata aza takunkumi kai tsaye kan mutane ko cibiyoyi da ake zargi da katsalandan a zaben Amurka. Ministan tsaron Rasha ya ce hukumomin ƙasar da takwarorinsu da ke birnin Beijing za su ci gaba da yin rawar daji na haɗin gwiwa.
To, kanin labaran kenan. Sojojin Najeriya sun ce jamhuriyar Niger ta ba su ƙarin fagen bugawa da 'yan bindigar dajin Zamfara saboda.
In muna bin ƴan bindiga sai suka tsallaka makwabciyar mu jamhuriyar Niger, to ba su tsira ba. Za mu bi su can din ma domin mu cin musu.
Jiya a Ghana aka baiwa dangin marigayi Kofi Annan damar yi magawarsa bankwana. Za kuma a ji cewa ambaliyar ruwa ta yi barna a jihar Niger, Najeriya.
Akalla mutane 40 da wani abu sun rasu.
To, kamar kowace ranar Alhamis, Alher Grace Abdu za ta gabatar da shirinta na domin iyali, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A jiya Laraba ne kungiyoyi da suke gaba da juna a Sudan ta Kudu suka rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da suka kira ta ƙarshe, za ta kawo ƙarshen yaƙin basasar ƙasar na tsawon shekaru 5. Waɗanda ya halaka dubun dubatan jama'a ya kuma tilasta miliyoyin barin muhallansu. Sassan sun sanya hannu ne kan wasu yarjejeniyoyi na wucin gadi, amma duka ɓangarorin sun faɗa cewa wannan ce ta ƙarshe. Shugaba Salva Kiir da shugaban ƴantawa Erik Machar da ma shugabannin wasu ƙungiyoyin hamayya duk sun sanya hannu kan yarjejeniya ta ƙarshen a makwabciyar ƙasa Ethiopia, kamar yadda kakakin gwamnati ta ƙasar Habashan ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press. Atani Wek ya lura cewa shugaba Kiir da Erik Machar har sun ɗan zanta bayan da aka sanya hannu kan wannan daidaito. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanya hannu kan wata dokar shugaban ƙasa jiya Laraba wacce za ta aza takunkumi kai tsaye kan mutane ko cibiyoyi da aka hakikance suna katsalandan a zaben Amurka, ko ta yin kutse ko kai hari kan kayan zaɓe ko kuma ta farfaganda ko ruɗa jama'a. Hukumomin Amurka suna ci gaba da nuna damuwa kan yiwuwar Rasha ta yi katsalandan cikin zaben rabin wa'adi na shugaban ƙasa da za a yi cikin watan Nuwamban bana a zaman ɗore kan abin da ta yi a zaben shugaban ƙasar Amurka a shekara ta 2016. Sai dai mai ba da shawara kan shugaban Amurka kan harkokin tsaro John Bolton da shugaban hukumar leƙen asiri ta ƙasa Don Coats duk sun ce wannan sabuwar doka ba ta auna wata ƙasa ɗaya tilo ba. Suka ba da misali da ƙasashen China da Iran da Koriya ta Arewa, suka ce sai ta yusu ma suna aiki domin ganin matakan da suka ɗauka za su yi tasiri a zaben mai zuwa. Bolton ya ce da wannan mataki shugaban na Amurka ya gwada cewa ya ɗauki batun tsaro kan harkar zaɓe da muhimmancin gaske. Wakilan Majalisar Dokokin Amurka daga jam'iyyun Republican da Democrat ba su amince da ayyanawar da gwamnatin shugaba Trump ta yi cewa ƙasar Saudiya da haɗaɗɗiyar daular Laraba suna ɗaukar matakai da suka wajaba na hana yaƙin da ake yi a Yemen rutsawa da farar hula, inda farmakin da jiragen yaƙi da Saudiya take wa jagoranci ya halaka dubban farar hula da ba su ji ba su gani ba. Senator Sudan Colin ɗan Republican daga taga muryar Amurka cewa ban amince da ayyanawar ba. Shi ma Senator Tom Udall ɗan Democrats ya ce a gani na rundunar taron dangi ƙarƙashin Saudiya tana da sakaci, kuma ina ji akwai matakai da za mu iya ɗauka da za su taimaka wajen tafi da al'amura a wannan yaƙi. Ba don ayyanawar da Secretary Pompeo ya yi ba, bayan wa'adin da Majalisar Dokokin ta bashi zuwa 12 ga watan nan da jiragen yaƙin Amurka tilasta daina baiwa jiragen yaƙin na taron dangi mai sararin samaniya mai. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis shi ma ya goyi bayan ayyanawar da takwaransa na harkokin waje ya yi. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Ministan tsaro na Russia Sergey Shoigu ya ce hukumomin kasar da ke Moscow da kuma takwarorinsu da ke Beijing za su ci gaba da yin rawar daji na haɗin gwiwa shigen gagarumin atisayen da suke yi cikin wannan mako. Shoigu da takwaran aikinsa na China Jen Weifeng jiya Laraba suka ziyarci wurin da dakarun suke sansanin gwajin harbe-harbe da ke gabashin ƙasar Siberia, inda dakaru kusan 300 daga Rasha da sojojin China 3,200 suke wannan rawan daji. A halin da ake ciki kuma ƙwararru kan ‘yancin bil’adama a Majalisar Ɗinkin Duniya suna kashedin cewa idan yaƙi ya ɓarke a lardin Idlib a arewacin Siriya zai kai ga halaka fararen hula masu yawan gaske fiye da waɗanda aka halaka a illahirin yaƙin basasar ƙasar wadda ya haura shekaru 7 yanzu. A China kuma hukumomi sun ce wata mota ta afka gungun jama'a tsakiyar kasar har mutane 3 suka mutu, wasu fiye da 40 kuma suka jikkata. Tuni dai ƴan sanda suka damƙe matukin motar kuma sun ce babu shaidar lamarin yana da wata nasaba da harkar ta'addanci. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce kare rayuka shine babban abin da yafi baiwa matukar muhimmanci yayin da mahaukaciyar guguwa da ruwan sama da aka yi wa lakabi Florence ta auna yanki da ke gabar teku mai fadin kilomita 40 a kudu maso gabashin Amurka. A shirye muke kuma za mu tunkare ta, shugaba Trump ya faɗa a jiya Laraba. Shugaban ya ce ya yi magana da gwamnonin jihohin Carolina ta kudu da ta arewa, jihohi biyu da ke kan hanyar da guguwar za ta ratsa. Shugaban yana da sako ga waɗanda suke kunnen ƙashi cewa ba za su bar muhallansu ba, ya ce musu banda wargi. Saboda tsananin iskar daga teku mai tsanani, ƙwararru sun kasa tsaye da kalma ɗaya da za ta kwatanta tsananinta. Kwatance da suke yi shine cewa rabon Amurka da daga iska mai tsananin haka tun shekaru 60 da suka wuce. Masana yanayi a cibiyar kula da iska masu tsanani suna gargaɗi Florence za ta janyo ruwan sama mai yawan santimita 101 a wasu sassa na jihar Carolina ta arewa, inda ruwan teku zai tashi da tsawon mita 4 fiye da tsawon wasu gidaje. Wakilan Majalisar Dokokin Amurka ‘yan Democrats da Republican waɗanda kusan dangantaka su tamkar kare ne da kyanwa sun haɗa ƙarfi domin aiki muhimmi haramta yanka mage da kare a zaman abinci. Dokar wacce ɗan jam’iyyar Republican Van Newkirk mai wakiltar jihar Florida a Majalisar Wakilan Amurka da Alcy Lamar Hastings ɗan Democrat suka gabatar ta sami amincewar Majalisar Wakilan Amurka a jiya Laraba. Dokar ta ayyana tara ta dala 5,000 aƙalla naira miliyan 1,800 kan duk lokacin da aka kama mutum da saninsa ya ci ko ya kashe ko ya yi safara ko ya saya ko ya sayar ko ya ba da kyautar naman kyanwa ko kare a zaman abinci. Amma dokar ta yi uzuri ga waɗanda suka yi hakan a zaman wata al'ada ko sharaɗi na addini kamar yadda wasu ƙabilun Indiyawa suke yi.
Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a Abuja, Najeriya, inda ganin yadda ‘yan bindiga ke ta kare kaina ta kan iyakar Najeriya da Jamhuriyar Nijar, sojojin ƙasashen biyu suka yi taron cimma wata yarjejeniya wadda ta baiwa sojojin Najeriya damar fafarar miyagun har cikin ƙasar Jamhuriyar ta Nijar. Hassan Maina kaina gare ka.
Taron ya biyo bayan yadda ‘yan bindigar Zamfara ke tsallakawa kan iyakar Najeriya, inda suke shiga cikin jihar Maradi yayin da sojojin Najeriya suka fatattake su daga dazukan da jihar Zamfara. Don shawo kan wannan matsala, an gudanar da wani taro na tsaro tsakanin kwamandojin sojojin Najeriya da na Jamhuriyar Nijar. Na tambayi kakakin hedikwatar tsaron Najeriya, Brigadier General John Agim, ko takamaimai mai ake son cimmawa da wannan taro.
The meeting was intended to arrange for collaboration between military.
Makasudin wannan taro shine don tsara wani hadaka tsakanin sojojin Najeriya da Nijar. Mun lura cewa yayin da muke fatattakar ‘yan bindiga daga bangarenmu na Najeriya, idan suka ketara cikin yankin jamhuriyar Niger kuma duba da dokoki na kasa da kasa kaga ba za mu shiga cikin wata kasa mai yancin kai ba abinda muke tsarawa yanzu shine yadda za mu lura al'amarin a gaba daya ya zamana yan bindigar ba su da inda za su iya fakewa ma'ana su ma sojojin Niger ta bangaren kan iyakar mu za su zama cikin shirin kota kwana yayin da muka fafar waɗannan yan bindiga to ko sun ketara cikin Niger din sai ya zama to ba su tsira ba na kuma tambayi General John Agim ko wannan runduna na daga cikin wani bangare na kawancan dakarun kasashen yankin tafkin Chadi
no it's not part of the meeting of the north
ba sa cikin wani bangare na dakarun kasashen yankin tafkin Chadin domin dakarun kasashen yankin tafkin Chadi baki daya na mai da hankali ne kwacakam a fafatawar da suke yi a shiyar arewa maso gabashin Najeriya domin kasar kawai dake iyaka da Najeriya ta wannan yanki ita ce jamhuriyar Niger
and the Nigerian border
to ko idan kuka fafari yan bindiga daga Zamfara sai suka gudu zuwa Niger wannan yarjejeniya kenan ta baiwa sojin Najeriya su tsallaka kan iyakar Niger domin kamo su
we can also enter into the side of Niger
wannan shine abin da wannan hadaka take nufi duk da su ma sojojin Niger na zama cikin shirin kota kwana ta kan iyaka amma in muna bin yan bindiga sai suka tsallaka makwabciyar mu jamhuriyar Niger to ba su tsira ba za mu bi su can din ma domin mu cin masu kalaman kakakin headquarters tsaron Najeriya kenan Brigadier General John Agim Hassan Mainakaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria.
Haka dai kuma a gaida Hassan daga batun tsaro kuma sai na ambaliyar ruwa wadda ta halaka mutane akalla 40 a jihar Niger Nigeria Mustafa Nasiru Batsari gare ka.
Ambaliyar ruwan dai ta yi matukar tayar da hankali inda har ta kai ga gwamnatin jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello yayi wata ziyarar gani da ido ta jirgin sama mai saukar angulu a yankunan da ambaliyar ruwan ta yi mabarna ko da yake dai ba a yi ziyarar da manema labarai ba amma shugaban hukumar riba da agajin gaggawa a jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga yayi karin haske
yanzu a kalkalmin da muke da shi akalla mutane 40 da wani abu sun rasu dun bayanai suna shigowa wani ba za mu iya sake bayani ba sai mun tabbatar da sahihancin shi
garuruwa nawa ne ruwan ya lalata
a garuruwa suna da dama Alhaji Batsari kamar a makwa akwai abinda muke ce ma kaman kauyaku sun wuce kaman 200 wanda yake je a saman jirgi da muka je da mai girma gwamna mun gani
wannan garuruwan 200 duruwa yayi awan gaba da
duruwa yayi awan gaba da su
babu shakka dai dimbin jama'a ne suka shiga wani yanayi na tashin hankali a sakamakon rashin muhallai da ma abincin da za su ci da ambaliyar ruwan ta haddasa Malam Aminu Babangida Gungu da ya bugo waya daga can kauyen su dake Gungu kusa da Zungeru ga abin da yake cewa
kin zaka ina gungun ne ambaliyar ruwa na nan sai cin gidaje yake yana nan yanzu gidajen da suka rage wannan ruwa bai ci ba yanzu ga bazai su fa'a ba ko
duk fadin garin gaba daya
duk wadan garin da fadin ruwa ya ci dabbobi da dukiya duk babu shi ba doya ba masara ba dawa ba shinkawa komai ya ci yanzu nan wallahi Mustafa ni san ga da nake magana nan da kai banda tushe biyu na makogwangwanin masara ba
to ko bai ga nan jihar Niger jama'a a can jihar Kwara labarin guda ne Aliyu Shehu Kafin Dangi shine jami'in hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya mai kula da jihohin Niger da Kwara ya ce kananan hukumomi 13 na jihar Kwara sun shiga wannan tasku na ambaliyar ruwa
ai yanzu abin da nake gaya maka a Kwara wajen local government 13 ruwa ya lalace musu gidajen su da kuma gonakin shinkafa din su da rake da sauransu
a can jihar Kogima bayanan da na tattaro na nuna cewar hukumomin jihar na can sun dukufa wajen fadakar da jama'a Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
to Allah shi kyauta kuma gaida na Batsari daga Najeriya kuma bari mu kada kasar Ghana inda aka shiga rana ta biyu a shirin jana'izar tsohon sakatare janar na majalisar dinkin duniya wadda rana ce da aka baiwa danginsa damar yin bankwana magawarsa daga birnin Accra ga Ruwan Abbas da cikakken rahoton
magajiya a kujerar sarautar bangaren uwar tasa ta sanar da rashin da aka yi
the leveler has struck again
mutuwa mai shafe komai ta sake ratsowa. Wannan karon lokaci ne na babban dattijo mai suna Busmur Kofi Atta Anan. Yau danginsa da ƙasa baki ɗaya na makokin mutuwarsa tare da masu jaje duk faɗin duniya. Kofi Atta, yadda muka san sa kenan muka saba kiransa, jika ne na marigayya Obafemi Ejuwa-Enin, babban sarauniya, da Nana Wood, babban sarkin Okwemo, wadda ya yi mulki daga tsakiya zuwa ƙarshen 1700. Kofi ɗane na Henry Reginald Anand, jika na Obafemi Ejuwa-Enin. Mr. H.R. Anand ne ɗan Ghana na farko da ya shugabanci UAC, ya zama Ashanti Regional Commissioner na farko a zamanin mulkin Busia. Bai zama abin mamaki ba cewa ɗansa ya tashi har wannan babban matsayi da shahara saboda baiwar da Allah ya yi masa. Sarakai dai da magajiyoyi na duk ɓangare, na uwarsa da na ubarsa, sanye da shigan makoki, babbaƙo da jajjayen kaya, sun rinƙa rera waƙe da rerayen makoki. Na tambayi sakataren sarautar gidan uwar tasa ma'anan kiɗa da rerayi da suke yi tare da sarkinsu. Muna kiɗa ne, muna duk abin da kaga ana yin nan domin a fahimci cewar muna makokin ɗan uwanmu, kominmu. Na kuma sadu da wani mai suna Mustapha da ya fito can sakandai takura da jihar Yammaci don wannan makoki.
Saboda wannan murna shi ya kawo shi.
Rajwanul Lamuktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To gaida Ridwan, a shirinmu na hantsi za a ji cewa
Gaban Najeriya Muhammadu Buhari ya mika halkwatar jam'iyyar APC takardarsa ta tsayawa takarar zaben fidda gwani don neman tazarce a 2019. Anita Fifiya ya rubuta jam'iyyar don shaida mika takardar, inda hakan ya haɗu da mika takardun da wasu masu neman takara na sauran kujeru kamar gwamna da majalisar tarayya.
Bayan da wata ƙungiyar 'yan ƙasa masu sha'awar shugaba Muhammadu Buhari MCAN suka biya masa naira miliyan 45 a kuɗin tsayawa takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar APC. Wannan dai makudan kuɗi da jam'iyyar ta APC ta sa domin tsayawa takara yana ci gaba da kawo kace nace a cikin ƙasa.
To sai fa a bi mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken rahoton. Yanzu kan ga Alheri Grace Abdu da shiri na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, baro ki ka don ka hoiba ku jama'a tambaya ni ke da
gida ya ci mana bala'i na yau gobe da ban na gobe jibi da ban ya ishe mu yau wata na shi da cikin garin da wallahi ni ka ɗauni ta abin da ke zamu bi.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkam da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kamar yadda muka alkawarta, yau shirin domin iyali zai nazarci rayuwar mata 'yan jamhuriyar Nijar a ƙasar Saudiya, inda suke tafiya da nufin neman ingancin rayuwa sai dai idan suka isa wurin sitarar, ba haka lamarin yake ba. Wakili Musulmu Munu Barma ya bi diddigin wannan batu ga kuma rahoto da ya haɗa mana.
Kuma gida ya ci mana bala'i na yau gobe da ban na gobe jibi da ban ya ishe mu yau wata na shi da cikin garin da wallahi ni ka ɗauni ta abin da ke zamu bi ni ka ɗauni ta abin da.
Muryar da jama'a suka yi ta aike wa juna kenan ta wayar telefon a matsayin ta ɗaya daga cikin matan Nijar da ke aikatau a ƙasar Saudiya, tana mai nuna kosawa da bakar azabar da suke fuskanta daga wajen mutanen da suka dauke su aiki ta hanyar wasu kamfanonin samar da aikin yi. Kungiyoyin kare haƙƙin jama'a, musamman masu kare muradun mata, sun yi wannan al'amari ta a sakamakon yawaitar irin waɗannan koke-koke na neman ceto da nuna nadamar shiga aikatau a Saudiya. Hajiya Halima Sarmai wata kusa ce a kungiyar SOS Five.
Wai irin wannan abun ba abun boyewa bane, kwantira ce, an yi kwantira, an muka gani mu namu suna wahala ana kaskanta su, don me za a ci gaba? a janye mutane su komo gida, kowa ya komo ga iyalan shi. Daman ba wurin neman kyautata rayuwa bane, to in rayuwa na salwanta me ya kamata ai? Amma a gaskiya mu da kanmu hankulan mu sun tashi, saboda muna ganin bidiyo, muna ganin wasu abubuwa. A gaskiya zantan nan ban dauke shi ba kaman wasa, na dauke shi kane kaman tabbas an yi.
Domin tabbatar da gaskiyar lamari, ministan kwadagon Nishar Ben Omar Mohammed ya ziyarci kasar ta Saudiya, inda suka gana da mata ƴan Nishar masu aikatau.
Kore kwa naje na ziyarce su gurare da yawa, na ziyarce su suna lafiya, suna aiki alhamdulillah, babu wata matsala. Wannan matsala mun kari ne kawai muke so mu samu basu haƙƙin ma'aikatan mu na kasan mu, musamman ma inscription da ake cewa a Kesu National Security Social. Ya zaman to kowane ma'aikaci ma'aikatar shi ta dinga contribute, ana bada wani allowance ake ba ma iyalin shi. Ya za a bashi wani horo musamman yana da bai lahiya, wani irin allowance ne da aka mishi an yana kaman bulaguro, wani irin allowance ne za a bashi yana samun gala ta aiki ta ba. Irin wannan advantage kenan muke so a kawo musu gyara muska farafar a conversion kin mu ta farko da muke da su.
Suna da yawa ƴan Niger waɗanda ke can a halin yanzu?
Suna da yawa, amma mushkila guda yawancin su ba ta hanyar gwamnati ba suke bi. Ka san da yake kowace shekara ana taya haji daga Niger, daga Nigeria, daga Chani, daga Kamaru, duka kana ga mutanen mu sai su tilibe su je su dauki wasu takaru, wasu takaru ma ba su, kuma wasu ta eja suke bi masu zaman kansu. Sai a kai su can, an suka je can kuma su dinga aiki. An za ka lissafi da wannan sai in ce maka ma muna da kusan mutum 10,000 a can. Amma sai ya nuna ministan kwadago wanda suka biyo ta hanyar mu daga 2016 zuwa yau ba su kai ba 1,000, kusan muna kusan 800 da wani abu, tunda kowane shekara a kowane suke dawowa, kowane shekara biyu ya kamata a ba su farmaso su dawo gida. Duk ka ga na karfi iyaka ta dauka daga iyakan kebe Nigeria, to so kenan ka dauka iyakan Kwanni, iyakan Maradi, iyakan da magaran su magariya har ka Hausa ma har mai ne, duk ka ga iyaka ce ana shiga ana wuta Nigeria. Da can kuma suna hanyoyi, suna aiki a can, suna tayar a Saudiya kuma suna aiki, amma ba a hukumce ba a karfafa su.
Sai dai kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na ganin akwai buƙatar shigar da su cikin wannan yunkuri na hukumomi. Malam Manu na Bara Hamidu na shugabancin kungiyar Shimed mai kare haƙƙin ƴanci rani.
Idan ka je cikin ƙasa ba cikin tsari ba, shi yasa za a ke maka walakanci, ake maka wani musgunawa da sauransu. Kenan idan ka je da takardunka cikakkun takardu da suka dace, babu wani matsala da za ka iya fuskanta. Amma idan ka je ba cikin tsari ba, to dole ka fuskanci matsala. Kuma idan ka faɗa hannu wanda bai dace ba, to za ka ga matsalolin. Shawara da za mu iya ba ma gwamnati, ya kamata gwamnatin Niger ta riƙa lokaci zuwa lokaci bincike da ziyara, kamar irin waccan ziyara da muka ce minista na mai kula da aiki ya yi, a riƙa yin su lokaci zuwa lokaci. Kuma wannan ziyara ya kamata ya haɗa da ma'aikatan gwamnati da ƙungiyoyin hararar hula masu kare haƙƙin ɗan adam da kare haƙƙin baƙin haure da kare haƙƙin wato kamar ma'aikata kenan, da sandika da 'yan ƙungiyoyi masu kare haƙƙin ɗan adam, ya kamata a ce suna tawaga su je su nemi dukkanin labarin da ya kamata su samu.
A ci gaba da neman hanyoyin haska fitila wa ayyukan kamfanonin da ke dilalanci tsakanin masu fatan a ɗauke su aikatau da a ɗaya gefe attajiran Saudiya. Gwamnatin Jamhuriyar Nijar ta yanke shawarar dakatar da dukkan wani shirin aika matan ƙasar zuwa Saudi Arabia a hukunce, har zuwa lokacin da za ta samu tabbacin ɗaukar matakan mutunta haƙoƙin 'yan ƙasar da suka je neman kuɗi.
Ka san dokokin aiki, abin da muke cewa code of travel, ya ba da 'yanci a huddo committee ko masu zaman kansu wanda suke huddo member, abin da muke cewa ma'aikata ƙasashen waje. Kuma fati da gama sai ta bai ta ba da wannan izini, dangane da haka kenan yawa 'yan Nijar da sauran kasashe na waje sun bude kamfanoni da suke zuwa su doki ma'aikata a ƙasanmu, kuma su kai su can kasashe na Saudiya, na Kuwait, wasu masu aiki. Musamman ma muna da kungiyoyin wanda su yawa ne, kuma suna da wakilai a can Saudiya su ji aiki da su. Amma bugu da ƙari, tun 2015 mun gani wannan dokar tana da kananci, kuma akwai gyaran huska da ya kamata a kawo mata. Gyaran huska nan shi ne cewa ya kamata ma'aikata nan zamanto suna da albashi mai dorewa, suna da wasu allowance, suna da wani kamar misali hutu, suna da ababe haka nan da muka zo ka duba magani. Ya kamata a kawo ma wannan convention da muka yi da mu da gwamnatin Saudiya ta farko gyaran huska. shi yasa kenan muka dauki kuduri a nan majalisar ministoci muka tsaya da aika wa'annan mata kuma har da maza ma aikin nan zuwa Saudiya har mu kawo gyaran huska. Mu da gwamnatin Saudiya mun yi rajin ya za mu gyara huska, amma har yanzu gwagga ya jejjenya ba a sa mata hannu ba. Muna shirya ta ce muna san shirya mu gamu da su. Mun ɗauki lokaci wani bai da mun yi tsammani watan fidda da ya wuce za mu gamu can Geneva conference international conference travel, amma Allah ya sa ba su ba. Kenan shi yasa har yanzu wannan bai zirkin tana nan an bigiyar.
Masu rajin kare haƙƙin jama'a sun yaba da wannan mataki saboda a cewarsu zai taimaka a saka tsari a wannan fanni da masana 'yancin bil'adama ke yi wa kallon sabon salon bauta. Mamman Zabairu Abdu mamba ne a ONG GMED.
Su wannan al'umma da suke tsaye a kasan Saudiya suna yin aiki ne wanda ba su samu haƙƙin aikin nasu, suna yin aiki cikin walakance babu wani tsari. To a gaskiya in gwamnati ta sa wannan doka na dakatar da shi, wannan abu ne wanda za a yi na'am da shi ko mai muhimmanci, saboda ya kamata a sa wani tsari wanda zai diba irin aikin da mutane suke yi a can, saboda su samu incin su su kwata haƙƙin su ba tare da an walakantar da su ba ko kuma an sun shiga wata hawan hali na bauta.
Tun daga farko suna shiga cikin hali mawuyaci ne a can Saudiya.
Ga irin labarun da muka samu suka shiga cikin hali mawuyaci, tunda daga an kai su daga sun bar nan ƙasar Nijar an suka tai daga can, wasu ne suke tarbonsu, wanda kuma su kai wanda ka tai ƙasa ba taka babu takardun ga hannunka, wanda suka amshe suke amsar takardunsu su kai su gidaje su sa su aiki. Shi yakan kasance an wata yayi babu wani biya na kirki, kuma ko wani ne zai amshi kuɗin da na biyan naka, kenan kai baka ci moriyar wannan aikin da akai ba. Daga nan ma babu hali na kirki, kuma akwai walakanci akwai musgunawa ga irin labarai da mun ka samu. Tunda daga misalin aka ɗauki mutum aka hudda shi wata ƙasa wadda ba ta shi ba, kuma bai da takarda a kan shi, bai san ina zai shi ba, ina zai nuha ba, kenan sai abin da wa'innan mutane su kai da shi. Shi ne irin abubuwan walakancin da suke haɗuwa. Kenan wannan matsala ce wanda da maza da mata duka suna fuskantar su a wannan ƙasashe.
Kodayake a shekarar 2017 wasu mata 'yan Nijar da aka yaɗa bidiyon su a kafar Facebook sun ƙaryatar da cewa ana gallaza wa masu aikatau a Saudiya. Rahotanni daga wannan ƙasa na cewa ɗimbin mata 'yan Nijar ne suka nuna ƙosawa da halin da suke ciki a wuraren da suke aikatau a yanzu haka, saboda tsananin wahalar aiki da cin zarafi, yayin da a wasu gidaje ake mayar da irin waɗannan mata tamkar kilakai ba da amincewarsu ba.
Tunda na zo wallahi ban yi waya da mamana ba, baba na tunda na zo wata nan shi daga cikin garin ba, mama ta ba ta san halin da nake ciki haka baba na, ba ta san ba musu ina raye, Allah ba su sani ba.
To da fatar hukumomi za su ɗauki matakin kyautatawa wannan mata da sauran mata da suke cikin wannan halin domin ci gaban iyali. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilin Musulmin Muni Barma da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin alheri, ke muku fata alheri, kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne.
To gaida innar Amar, yanzu kuma ga Sahabu Imam Aliyu da labaran duniya amman fa a takaice.
Jiya Laraba ne kungiyoyi da suke gaba da juna Sudan ta Kudu suka rattaba hado kan yarjejeniyar zaman lafiya da suka kira ta ƙarshe da za ta kawo ƙarshen yakin basasar ƙasa na tsawon shekaru biyar, waɗanda ya halakar dubun dubatan jama'a ya kuma tilasta miliyoyin al'umma barin muhallansu. Sassan sun sanya hannu ne kan wasu yarjejeniyoyi na wucin gadi, amma duka ɓangarorin sun faɗa cewa wannan ita ce ta ƙarshe. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanya hannu kan wata dokar shugaban ƙasa a jiya Laraba wacce za ta aza takunkumi kai tsaye kan mutane ko cibiyoyi da aka hakikance sun yi katsalandan a zaben Amurka, ko ta yin kutse ko kai hari kan kayan zabe ko kuma ta farfaganda ko kuma ruɗa jama'a. Wakilan Majalisar Dokokin Amurka daga jam'iyyun Republican da Democrat ba su amince da ayyanawar da gwamnatin shugaba Trump ta yi cewa ƙasar Saudiya da haɗaɗɗen daular Larabawa suna ɗaukar matakai da suka wajaba na hana yaƙin da ake a Yamal rutsawa da farar huda, inda farmakin da jiragen yaƙi da Saudiya take wa jagoranci suka halaka dubban farar hula da ba su ji ba, ba su gani ba.
To masu saurare, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin kowa da kowa. musamman shi Sahabu Imam Aliyu da ya karanto mana labaran duniya da Siri wanda ya hada mana sautin da injiniya mana wannan lokacin Darus Smith. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hanzo.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.